To jama'a barkanku da zuwa ga shirin hantsi na sashen hantsi na murya Amurka akan mita 17 da mita 25 da kuma mita 60 a jihohin Niger a tashar mu ta VOA Africa mita 102.5 a zangon FM da kuma gidajen radion amfani da sarauniya da fara da noma da dalo da kuma niya sannan kuma ana samun mu a dunar gizo a voahausa.com da kuma sashen hausa.com. To jama'a muna fatar kuna nan kallon kamar yadda muke anan Washington DC Ali Mustafa Sakutu ne muka dawo ta da Juma'a Ali domin gabatar muku da wannan shiri na hantsi. Wayan labarin duniya muna da rahoto kan dambawar zargin mundanar da ke zagaye da sakataren gwamnatin tarayya Najeriya.
Duk wanda yake gwamnati ya san wannan hurucin da shugaban kasa yi gaskiya ya fadi. Babu gwamnati a Najeriya da yake da hujjan cewa shi bai iya biyan albashi.
To da yake larwa ce muna da maimaitawa shirin ciki da gaskiya da sharhin jaridan Kamaru da kuma ra'ayoyinku amma duka sai ba labaran duniya.
Assalamu alaikum sauraro ga kuma labaran. Kafofin yada labaran kasar Turkiya sun nuna faifan bidiyon wani mutum da suka ce shine dan bindigan da ake tsammanin ya kashe mutane 39. A harin da aka kai wata mashaya a ranar da aka shiga sabuwar shekara a birnin Istanbul. Akwai alamun cewa faifan bidiyon an samu ne daga wayan salula da mutumin yake rike da shi a lokacin da yake tafiya a dandalin Taksim na birnin Istanbul. A halin da ake ciki kuma majalisar dokokin ƙasar Turkiya ta ƙara wa'adin dokar ta bacin da aka kafa a ƙasar da watanni uku. A yayin da hukumomin ƙasar suka ci gaba da kaiwa waɗanda ake zaton magoya bayan Fethullah Gulen mutumin ƙasar da ke gudun hijira wato malamin ƙasar da ke gudun hijira. Gwamnatin ƙasar ta yi ne dokar ta ɓaci bayan yunkurin juyin mulkin 15 ga watan Yulin bara da ya ci turra. Ta yi zargin cewa Fethullah Gulen da magoya bayansa ne suka yunkurin hamɓarar da gwamnatin ƙasar. Tun bayan yunkurin juyin mulkin 'yan sandan ƙasar sun kama fiye da mutane 40,000. Kuma kimanin ma'aikatan gwamnati da wasu mutane 100,000 ne aka dakatar daga ayyukansu da sa zargin cewa suna da alaka da kungiyar Malam Gulen. Dokar ta bacin ta baiwa hukumomin Turkiya ikon dakatar da ayyukan kungiyoyin jama'a da daƙile yancin faɗin albarkacin baki da kuma rufe kafofin yaɗa labarai ba tare da sun nemi izini ko kuma sun samu amincewa daga majalisar dokokin ƙasar ba.
Manyan kungiyoyin 'yan tawayen ƙasar Syria kuma sun ce za su jingine halatta shawarorin samun zaman lafiya na shayar da fage da ƙasar Rasha ta shirya yi wani lokaci cikin watan nan a Astana babban birnin ƙasar Kazakhstan. Kungiyoyin 'yan tawayen da sun yi wannan shawara ne domin nuna rashin gamsuwa ga keta ƙa'idodin yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta da suka yi zargin cewa gwamnatin ta Syria tana yi. Haka kuma 'yan tawayen suna kuka game da hare-hare da jiragen sama yaƙi suka kai a kan lardunan Hama da Idlib. A saboda haka suka ce sun dakatar da halartar duk wata tattaunawa da aka danganta da shawarorin da za a yi a can ƙasar ta Kazakhstan. Dakatarwa ko kuma jingina halartar shawarorin dai babban koma baya ne ga shirin yin shawarori da Rasha ta shirya ba tare da haɗawa da ƙasashen yammacin duniya ba.
Waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Rudami ya barke a zaman farko a majalisar dokokin Amurka jiya Talata a yayin da 'yan jam'iyyar Republican waɗanda suke da rinjaye a majalisar wakilai suka fara kullen-kullen canja sharuɗa ko kuma ƙa'idodin kwamitin da ke nazarin ɗa'a da halayyar wakilan majalisar. 'Yan jam'iyyar Republican a majalisar suna shirin kusan ƙwace ikon kwamitin, matakin da zai ƙayyade iyawar kwamitin na binciken wakilan majalisar da ake tsammanin suna aikata laifuffukan da suke da alaƙa da ɗa'a. A wata sanarwar da ya gabatar da ke goyon bayan wannan mataki, kakakin majalisar Paul Ryan ya ce akwai buƙatar a yi wa ayyukan kwamitin kwaskwarima, amma kuma ya dage a kan cewa kwamitin zai ci gaba da gudanar da ayyukansa ba tare da shishigi ko tsangwama ba. Bayan sa'o'i, wakilai 'yan jam'iyyar Republican suka janye bayan da suka fuskanci turjewa ko kuma rashin amincewa sosai daga dukkan majalisar.
To a ƙarshe, sabon babban sakataren majalisar ɗinkin duniya Antonio Guterres ya ce saboda ƙalubalen da duniya take fuskanta a yanzu lokaci ne da dacewa majalisar ta ɗinkin duniya ta cusa ƙarin martaba a yadda take gudanar da harkokinta. A wani jawabi da ya gabatar jiya Talata, Antonio Guterres dan shekaru 67 da haihuwa ya bayyana alƙiblar da majalisar ke bukatar dauka a wadannan shekaru 5 da zai yi da ya fara hukunci. Yace akwai bukatar majalisar ta saurari bukatu da damuwar kowa da kowa a dukkan duniya. Kuma yace ba abu ne mai sauki ba, kuma yace gaskiyar magana ita ce ba sai shirin da ya kamata na tunkarar kalubala ko matsalolin ba. Sannan kuma ya bayyana matsaloli da kuma gazawar majalisar a saboda haka ya bukaci haɗin kai wajen yin canje-canjen da suka kamata domin inganta iyawar majalisar na tunkarar matsaloli da kuma magance su a kan lokaci. To mun kawo muku waɗannan labarai daga Washington a sashen Hausa murya Amurka. Madalla, yan sai rahotanninmu kuma za mu fara ne da wannan da yake da nasaba da zargin cin hanci da rashawa da aka yi wa sakataren gwamnatin tarayyar Najeriya.
Wata kungiya mai zaman kanta Abuja, Kadban, ta gabatar da wani rahoto biyo bayan ziyarar gani da ido yankin Arewa maso gabas don duba gaskiyar nome gagarumar ciyawar nan ta Kacalla da shirin tallafawa yankin Arewa maso gabashin Najeriya da ke ƙarƙashin sakataren gwamnatin Najeriya Babacin David Lawan ke jagoranta. Dan kungilar da ya jagoranci nome ciyawar Hussaini Danjuma Sandi ya zo zaman rahoton, inda na tambaye shi me zai ce ne kan zargin da ake musu na zumbula kuɗi naira miliyan 270.
Ka buɗe hanyar ruwa manually daga nan har zuwa kamar kilomita 170 miliyan 200 wani abu an zubga kuɗi. Ni a gani na kuɗin da muka bada bai kamata ma a ce yayi rabi ba, kamata kuɗin na ya kai biliyan 1 da wani abu. Yan gudun hijiran na su muka yi amfani da su suka yi wannan aikin, duk kilomita 1 mun ba su akan 400,000 za su cire shi cikin ruwa, su kwalkwalo shi, su fito da shi, su bude wuyan rafin nan har kilomita 1 400,000 da wani abu. Kuɗin masu kwashewa can inda ba zai ƙara dawo ba 300,000 da wani abu. Idan ka hada nawa ne, saboda Allah da Annabi, idan ba kyauta ke so aikin nan ba akan nawa za yi shi.
Hakanan na zanta da ɗaya daga ɗan yankin da aka gudanar da aikin wanda ya zo daga Yobe.
Sunana Mahmudu Musa dan jaji guru, inda aka yi wannan aikin na fine na cire ciyawa Kacal akan hanyar kogi da rabar da jiragen ruwa da kuma tona rijiyoyi na burtsatsai ga manoma.
Tsakaninka da Allah an yi wannan aiki ko kuma kawai ka ba da shaidar zuwa ne?
Wallahi tallahi an yi wannan aiki, ni shaida ne ta kowane bangare. Kudin nan ba ni za ku ruba ku tarar da ni Abuja, na so ku je can ku ga mutanen da aka yi wa aiki, tattauna da su ku ga wuraren.
Shugaban kungiyar Ibrahim Garbawala ya ce sun tabbatar an gudanar da aikin, da yake amsa tambayar wani dan jarida da ke zargin ba mamaki wa imma ɗan kungila ko suke amfani da kungiyar don ɓoye gaskiya. Ajiwala ya ce san ba ƙamshin gaskiya a zargin, ko babu abin da ya haɗa Mr. David Lawan da binciken da suka gudanar.
Saboda haka ‘yan majalisu su mai da hankali wajen ɗauko dokokin da za su amfani al’umma. A kan wannan wuri ana buƙatar wata doka ta musamman a ci gaba da haɓaka harkar arziki ko harkar noma ko kiwo da suke wannan yankin.
Kwamitin Shehu Sani ya ce ya je yankin nan ya kawo rahotonsu. Wannan farko
ba su je ba, ba inda suka je a wannan, iya inda suka je sun je Maiduguri, sun je sun tsaya a Maiduguri a Dalori Camp. Amma yankin nan gaba ɗaya wanda ya kunshi jihohi uku, wanda ya kunshi ƙananan hukumomi guda 12, wanda yake yana da faɗin kilomita square 300,500, ba su taka kafarsu a wajen ba.
Kwamitin Majalisar Dattawa, kamar yadda sanata Shehu Sani ya bayyana, ya gano badakalar kuɗi a aikin nome ciyawar da ya nuna yatsar zargi ga sakataren gwamnatin Najeriya.
Ba zai wuce sati ɗaya ba za mu ƙara zama muka zauna kuma za mu gayyace su. Abubuwan da da ba su bayani akai ba sai mu yi, amma halin yanzu mun ga almundahana, mun ga rashin mutunci, mun ga zalunci, mun ga amfani da ƴan gudun hijira wurin azarta kansu da wasu mutane suka yi a gwamnati.
A amsa gayyata da sakataren gwamnatin Najeriya Babacin David Lawan ya je Majalisar Dattawa, ya fito cikin ɓacin rai da furta kalmomi na tunzura wajen amsa tambayar manema labaru. Nasiru Adamaili kai muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Matsalolin Najeriya kafin su kashi-kashi bambam, gamu ba watan nefa kana baron famfo, babu titinan mota masu kyau na shin daɗi, kuma gashi ɓarayi sun waka saga katutu. Kana gana ana can hanci ana ta can.
To a gaishe ka Nasiru. To maimaitawa shirin ciki da gaskiya da ra'ayoyinku har da shirin jaridun Kamaludu suna kan hanya, amma sai mun gama jin wannan.
Annaba Allah na magani, talakawa ma na magani, kaga dan tilar mu kula da su. Kanda jirgin birnin Germany, shi jirgin birnin Ingila, to ja kada da Italiya in ya danko kaya kariya. Bakin wallai dangana motocin talakawa suna tsaye tun da kayan su ne ke saya yau idan talaka ba sai kaga kayan sai ya rufe anan. Kaza ga cikin Lagos kuma ga Badishu ga Laina shin ga labintin zabadin an kafa haka ke calaran duk sun kafa dubu babban kantikin su dudan talakawa an kai mutukan talakawa sai du waɗannan dolaran rufe jirgin sama mai rugujin tsiyaka ga shi ma ba zai tashi ba to idan talakawa ya shiga shin jirgin ƙasa kariya dan talakawa an kai dama su da yake shiga sannan zai dawo da su sannan su ne za ya kai sannan zai dawo da su mutukar talaka ba a shiga kaga jirgin ba zai tashi ba talakawa don muku gargaɗi gwamnatin wani in ba na ku ba ai yana da wuya ta kula da ku wannan mota ce ka saya in ba hanya za ka yi don haka gwamnati ta tuna ta yi kwalta ma keke a ƙauye da cikin birnin gari motocin talakawa don su hau mutukar in ba kan lafiya je ka ka shawo magani Allah na ma magani kaga gwamnati na ma magani.
To Allah ya mana magani Adamu Damaraye kenan. Karfe 2:12 na dare a nan Washington DC yanzu ga maimaitawar shirin mu na ciki da gaskiya.
Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da shiga sabuwar shekara. Yau insha Allah za mu kammala batun Amina Dauda na ƙauyen Muyangal wanda ke gundumar Yola Doka a ƙaramar hukumar Bauchi da mijinta Malam Dauda wanda baya gari lokacin da aka shiga aka yi wa matarsa fyaɗe kuma ta san uku daga cikin waɗannan mutane da suka yi mata. Amina ta ce mutanen nan guda uku sun yi mata barazanar cewar za su kashe ta idan har ta faɗi wannan maganar. To amma daga baya ta ce ita kam za ta nemi haƙƙinta. Magana har ta je ga wata kotun yanki da ke garin Bauchi, kotun da ke unguwar Tudun Alƙali. Daga bisani, alƙalin kotun ya sallami wannan ƙarar, a saboda Amina da ɗan sandan da suke gabatar da ƙara a kotun wai ba su gabatar da shaidar cewar an yi mata fyaɗe ba, kamar yadda doka ta tanada. Wannan kuwa duk da cewar Amina ta ce ita za ta yi rantsuwa a kan haka. Kuma idan waɗanda ake tuhumar suna musun cewar sun yi mata fyaɗe, to su rantse cewar ba su yi hakan ba. A bayan da mijinta Dauda ya komo gari, wato a ƙauyensu kenan Muyangal, biyu daga cikin waɗanda ake zargi da yau matar tasa fyaɗe sun yi ƙoƙarin su kashe shi har suka sare masa hannu a wurin yin hakan, to amma Allah ya kubutar da shi da ransa. A yanzu da muke maganar nan, kwamishinan 'yan sanda na jihar Bauchi ya sake kaddamar da binciken wannan al'amarin. Wata ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama mai suna Ash Foundation ita ma ta shigo cikin wannan batun. A bayansu akwai wani bawan Allah da ya ƙware wajen yin gaɓoɓin roba wa mutum idan ya yi hatsari ko kuma ciwo ya sanya ya rasa wata gaɓarsa. Wannan bawan Allah da ke garin Narkuta a jihar Plateau ya yi tattake samu wakilinmu da shelar cewar yana son ya yi wa Malam Dauda hannu kyauta ba tare da ya kashe ko sisin kwabansa ba, muddin dai zai iya zuwa wurin da shi wannan malami yake aiki ya auna shi.
Assalamu alaikum masu sauraro, sunana Abubakar Shabu Abdullahi Narkuta, ni haifaffen garin Jos ne a cikin garin Narkuta. An haife ni a gidan Dukawa, gidan da ake aikin fata kenan. An fara aikin tun 1935. Aikin da ake lokacin kwa su ne jakankuna da takalma da warki da salika da abubuwa da irin na gargajiya na da. Kuma abin yana ci gaba da zamani har aka samu ci gaba har ya zama yanzu ana yin sassan jikin mutane. Na zo ne dangane da shiri da na bibiya na ciki da gaskiya. Yadda aka ci zarafin wani iyalinsa har ya zama shi ma an masanadin rashin wani hannunsa, na ji a ainihin shirin to na tausaya na ga ya kamata na nemi masa hannun kyauta fi sabilillahi.
To kaga irin raunin ne da ya ji ko kuma dai kaga mu da shi wannan mutumin.
ya ba mu sadu da shi ba amma naga hoton sa jaridar Aminiya naga ya adadin yadda aka datse hannun nasa kasan guyar hannu aka datse masa insha Allah kuma zai yi
to kenan kana so ka ganshi ne ko kuma ka tura masa da wani sako wanda yake a dangane da wannan wato kuduri naka
na dai bibi ainihin tashar biyo ne dai na nemi inda za a yi su hada ni da shi amma ba mu ganshi ba amma to lalle kan za a ganshi tunda inda ake yi sai an auna kamar yadda tela yake gwada me in ka kai yadi gurin tela yake auna ka to ni haka nake auna iya inda aka rasa din sai ne yiwo cikon to lalle zan buƙaci ganin sa tukuna mu ganshi na dau mashamantan hannun nasa
to Allah ubangiji ya baka basiran gudanar da wato wannan sassa na jikin mutane a kamar da wasu abubuwa ne kake amfani da su wajen gina ko kuma saka ko kuma sassaka wannan ko kuma dinkawa da yanda dai kai ne ka san yanda yake
da roba nake roba takalmi nake yankawa sai zan yi gunkin kamar kwatankwacin gunkin jikin mutum in feffere shi da uku in sa son fefa in goge da hannu nake lokal duka kuma sannan in kawo fata kalar jikin mutum daidai kalar jikin mutum da ko da riga ce ta dan zame ko wando dan daga haka in kafa ce ba za a gane cewa da dai garaje a gano ba jikin sa bane da wahala insha Allah
to kaman shi nasa har za ka yi masa yatsu da farata kenan duka farce
farre ko insha Allah zan mada yatsu da farata sai dai hannun na wani baya yatsun ba sa dankar abu suna sandare ne amma idan mutum ba ya matsa lamba bane ya matsa kallo ba zai gane ba nasa bane sai dai in ya ga ya je miƙa hannu be danki abu ba to zai gane yatsun ba amma lafiya kallo zai gansu da faratansu da komai kamar zai ya kushi
kaman gudanar da wasu aikace-aikace kaman su wanka alwala cin abinci da dai sauran makamantansu ya kenan za a yi
zai yi na farko dai ina amfani da fatar da shari'a ta yadda amfani da ita a matsayina na musulmi fatar da ita sai dai kuma wajen wanka da alwala to ina ba da shawara a cire a ajiye tukuna saboda ruwa zai iya lalata shi amma ba daga raje ba ruwa baya lalata dan fatar an jima ce jimar injin ake ba jimar gargajiya ba amma insha Allah akai alinda wanka ko alko Allah to sai a cire saboda lokaci zuwa lokaci ruwa mai yawa to zai iya lalacewa
to kaman zai dauki tsawon watanni ne shekaru kafin mai yiwa an nemi sakewa ko kuma dai ya abun an yi shi shikenan dindindin ne
a ba dindindin mai idan aka yi zai kai kamar wata 36 hannu ma ina wuce haka kafa da yake akwai ana danne ta nauyi ina hawakanta to tana ta bukata canji da wuri amma hannu ina yi kan shekara 5 ba abin da aka masa mutukar dai zai kiyaye ba zai dinka yawan tsoma shi a ruwa ko mai ko kuma ina kwakwarzane shi da abubuwa ba duk da dai jikin mutum kana ana jin ciwo a tabo da sauransu to donan shi ne kawai in ke masa illa amma gaskiya na daukar lokacin an kula da shi
to ganin dai cewar kai maza wannan jos ne ko kuma unguwar na rakuta kenan cikakken adireshin ka in kaman shi wannan mutumi da kai niyan taimaka masa yana so ya same ka ta yaya zaka zai same ka mai yiwa ma ko ta hanyar waya duka dai zaka iya mana wannan bayani
idan aka shigo garin Narkuta sai a tambayi gidan Alhaji Shaibu Abdullahi Narkuta mai fata ko da yake ga ma zamani yanzu ya sawaka in aka kira waya ta mai lamba 08036147499 insha Allah aka zo ba na kashe ba ku daddare tana bude insha Allah rasami ne
to wani sako kake da shi mai yiwa dai musamman al'umma dai ga yanda cewa kai din nan kana wannan sana'a ce kuma gashi kana ma ba da taimako kuma yanda ka dauri ko kuma kudura ne yayi
hakan hakika na babbayar da yawa Allah ne da ya kaddara wannan ce kafar da za a duniya za ta ji amma amma mutane suna zuwa ba kuɗi ma musu ko kuma ai ba cikon kuɗin ko abubuwa da tunda dai an na kasa to ka tausaya tunda kai ma ba san ya rayuwarka za ta kare ba to kuma kira nake al'umma shine a zo ba wai a bani kuɗi ba ba dan na samu kuɗi ba amma zo bakin duk wannan da bakin sama zai ce wannan ya zo saboda nawa akwai bambanci da na turai na farko yana da sauki bai da nauyi saka yau ne dan ya kasa na turai su nauyi sau 10 na turai ya huna nauyi sau 10 kuma ina yi daidai kalar jikin mutum ne ni kuma duk idan kafa na yi ina yin wa mutum kyautar takalmi daidai kowace kafa aka yi lallai ana yin takalmi guda dan kafar kuma mutum zai san ko in takalmi a kasuwa ya saka insha Allah.
Malam Abubakar Shu'aibu Abdullahi Narkuta kenan. Allah Ubangiji ya saka da alheri. Masu sauraro a mako mai zuwa za mu yi kokarin waiwayan wasu daga cikin muhimman batutu wanda wannan fili na ciki da gaskiya ya tabo su a shekarar 2016 da kuma sakamakon wannan yunkurin. Za mu jinginar da wannan batu na Malama Amina da mijinta Dauda har sai bayan ƴan sanda sun kammala binciken su mu ji sakamakon abin da suka gano ko kuma matakan da suka dauka kai. Ibrahim Alfa Ahmed ne a Washington DC ke kara yi muku fata alheri da zaman lafiya da kwanciyar hankali da kuma karuwar arziki a cikin wannan sabuwar shekara karam miladiya ta 2017.
Toma da lagar shaka Ibrahim yanzu karfe 2:22 na dare a nan Washington DC lokaci ne da zamu ka muku sharhin jaridun kasar Kamaru.
Zamu fara sharhin jaridun namu ne da jaridan Lumetayo anda ta tsegunta mana cewar ministan ciniki na kasar ta Kamaru Lok Maguar Mbanga a Tangana yayi Allah wadai da yanda yan kasuwan kasar ta Jamhuriyar Kamaru suka tsawalawa al'umma a yayin da ake gudanar da bikin shiga sabuwar shekara na 2017. Za kuwa mu hango jaridan La Close anda ita kuma ta labarta mana cewar amshakin attajirin nan na jihar Adamawa na Nabuba yaki saki ke mara ma ƴan siyasan wannan jihar tasa domin su yi fitsari wajen gudanar da harkokin siyasar su kasancewar shugaban kasar Jamhuriyar Kamaru Musa Biya ya bashi jagorancin jam'iyyar a hannunsa. Sai kuma jaridan Nouvelle Expression anda ta yi mana tsekuci kan cewar ƴan awaren bangaren Ingilishi na kasar Jamhuriyar Kamaru ba su jaɗin jawabin da shugaban kasar Kamaru ya yi ba wanda ya saba yi ƙarshen shekara anda ya gitabo al'amuran da yake damun su sun ce za su ci gaba da zanga zanga har sai an biya musu muradin su. Zakon mu leka jaridan Room Labor anda ita kuma ta rawaito mana cewar hukumomin custom na kasar Kamaru sun kama wadansu masu fasa kwabri na sukari wanda aka kama har ton 12,000 anda suka canja kontenonin fasali cewar kayayyakin gine-gine ne suka kawo daga kasashen ketare. Sun yi haka ne yanzu domin cewar gwamnatin kasar ta Kamaru ta hana shigowa da sukari daga kasashen waje. Yanzu dai masu wannan kayan sun ari kare sun barwa custom kayayyakin a hannunsu. Sai kuma jaridan Le Message anda ta yabawa hukumar kwato hakkin gwamnatin kasar Kamaru daga hannun barayin gwamnatin kasar anda rahotanta na shekara 2016 yayin da cewar ta karbo kudade har miliyar 170 na safar kudin ta Jamhuriyar Kamaru wanda yanzu haka suna kwance ne a bankin kasar domin gwamnatin kasar ta yi amfani da su kuma sun ce za su ci gaba da kwato wadansu kudade dan daga hannun waɗansu barayin a shekarun nan da muka shiga. Za ko mu kammala sharhin jaridun namu ne da jaridan Cameroon Tribune anda ita kuma ta tsegunta mana cewar ministan wasanni da motsa jiki na kasar Kamaru Ismail Bidinkwat da darakta janar na bankin UBA sun rantaba hannu akan cewar bankin zai bawa kasar Jamhuriyar Kamaru bashin kudade har miliyar 24 da rabi saboda za ta gina sabon filin gasan kwallon kafa wanda ake kira Lambe a birnin Yaounde, Mahama Awal Garba, muryan Amurka daga kasar Kamaru.
To a gaishe ka Muhammad, sai rana wuce ma jira wani sabon shiri na shirin jaridun kasar Kamar yanzu ga rayuwar musunku.
Assalamu alaikum muryan Amurka daga Alhaji Manu dan uwa mai Allah na garin Jega. Ina ba da shawara ga shugaban sojoji tukur burtai da saka kokari wanda yayi don Allah ki maida hankali nan Zamfara. Wahala ta waye Zamfara yawa, Allah ka fadi a Zamfara. Daga dan uwa mai Allah na garin Jega
mai magana Musa Jihun Sari daga jihar Yobe Nigeria. Ina jingina a gwamnatin Najeriya da dakarun sojan Najeriya da na sama da na ƙasa. Ina jingina musu a kan yadda suka sassafe ƙungiyar na Boko Haram. Allah Ubangiji, ina roƙon Allah, Allah ya Allah, Allah ka tsara sojojin nan ƙwarin gwiwa su sassafe mana wannan al'amari.
Mai magana Sani Balak da ke guru Hausare a jihar Yobe Najeriya. Shekarar da ta wuce tun da mun riga mun shiga sabuwar shekara lafiya, Allah ya nuna mana, Allah ya sa mana albarka a cikin wannan sabuwar shekara. Talakawa, ina kira da shugaban kasar Najeriya Janar Muhammadu Buhari. Talakawan Najeriya ne fa suka kankara kati suka kwana suka hana irinsu bacci don su samu sauƙin rayuwa suka zaɓe ta. Amma a shekarar da ta wuce sun shiga ƙungi na kuncin rayuwa, ga talauci, ga tsadar rayuwa, ga kayan abinci ya tsada, ga komai da ka sani, ana ga ƙasa ana shan wahala. Ya kamata Buhari, tun da an riga an shiga sabuwar shekara, ya kamata kai wata talakawan Najeriya, talakawan Najeriya ta gani a ƙasa. Sunana Sani Balak da ke wuri Hausare a jihar Yobe Najeriya. Nagode BOA. Assalamu alaikum.
Assalamu alaikum sashen Hausa Radio America. Sunana Bishir Baka, auren Hauta ɗan albasa Katsina Taranti Najeriya. Ina son yin amfani da wannan dama a miƙa godiyata ta musamman ga shugaban ƙasar Najeriya Janar Muhammadu Buhari akan abin da yake na taimaka ma talakawan Najeriya marasa ƙarfi, marasa aikin yi da naira 5,500. Wannan abu ne maji daɗi a Najeriya, kuma ina kira ga 'yan Najeriya su ƙara ba da goyon ba 100% a kan wannan al'amari, da 'yan majalisa da waɗanda suke da hannu a shi taimaka ma talakawa kamar yadda Janar Muhammadu Buhari ke ƙoƙari yi ma talaka. Assalamu alaikum. Mai magana Bashir Baka, auren Hausa ɗan albasa Katsina Taranti Najeriya. Mun gode DOA. Assalamu alaikum.
Kowa da kasalamu, kuma mun gode muku da rayuwar da kuke aiko mana. To sai shirin mu na ƙarshe, labaran mu takaici.
Yau Laraba ne, idan Allah ya yarda, shugaba Barack Obama zai je majalisar dokokin Amurka don zantawa da wakilai 'yan jam'iyyarsa ta Democrat da zuma shawo kansu ko kuma yin kira a gare su da su kare dokar kare lafiya da ta shiga tarihi da aka lakawa suna Obamacare. Shi ma mataimakin shugaba mai jiran gado Mike Pence zai je majalisar shi kuma don tattaunawa da 'yan jam'iyyar Republican a kan su kuma ajandarsu a yayin da ake dab da miƙa mulki ko kuma Donald Trump zai ɗare kan ragaman mulki a ranar 20 ga wannan wata, idan Allah ya kai mu. Don shi shugaba mai jiran gado ya alƙawarin cewa zai daƙile ko kuma zai soke wannan doka ta Obamacare. Kafofin yaɗa labarun ƙasar Turkiyya sun nuna faifan bidiyon wani mutum da suka ce shi ma ɗan bindigan da ake tsammanin ya kashe mutumin, wato mutane 39, a harin da aka kai wata mashaya a ranar da aka shiga sabuwar shekara a birnin Istanbul. Akwai alamun cewa faifan bidiyon an samu ne daga wayan selula da mutumin yake riƙe da shi a lokacin da yake tafiya a dandalin Taksim na birnin Istanbul.
Kuma da lato jama'a, abinda ya sauka kenan a wannan lokaci, sai can da karfe 4 na la'asariya yau, Allah ya da, wato agogon Najeriya Niger kamar da caji, karfe 3 agogon Ghana, lokacin da muke fatar mu ga muku da wasu sababbin shirye-shiryen da za su haɗa da labarai da rahotanni da sauransu. Yanzu kam a madadin ita Juma'a Ali da ta tani gabatar da shirin wannan lokaci na safe, ta kuma injiniya ɗinmu Mr. Charles Hall, ta da Solomon Abu wanda ya ba da umarni, Ali Mustapha Sokoto ne muke shirin barin ku a wannan lokaci, inda muke misalin karfe 2:30 na dare a nan birnin Washington DC. Muna ƙara gode muku da sauraron mu da kuke yi. Muna kuma fatan Allah ya ci gaba da barin mu tare da juna. Sai anjima.